الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء وبين ما عليه الناس من الاختلاف.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا وأن مسلاتي متعلق البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكن أنقلنك يا أشكم ونقلين كانوا أولا يمتي نلي تنم يومنا شابيو قوات سفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا إلى اليهود الثلاثين لأوكو لأربعين لأوكو وأنكم أيكي ليدي دا أشرن أشرن ديدي قوات ترى ميلادية تالو بيو دا أشرن ديدي أولا مجلس سيدة مكي كراتو تشكونا للتافي من سناء الفرقان بين الحق والبطلان واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. أمين. ونشين درس من أبو مشاد أشكي وانا مجلس يكوى وانا لتافي من سيافة مولفين رحمه الله. أمين. لكي تشوف إن الله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق للي الله سبحانه وتعالى يأكو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى دشريه ودين الحق إذا الدين نجسكيا بالهدى شين العلم الصالح العلم النافع أي علمي مأباني شين للتافق الله لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن سكزو لو كده لا بارك نجسكيا ده كنشه كنشنا أدلش ودين الحق الدين نجسكيا قبل أن أكيد بيادي شين العمل الصالح أيك أنا قري daga ayyuka na gabobi sallah azumi zakka har zuwa ayyuka ayyuka na kyawa wanda bi una halayya nagari Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da wadannan abubuwa biyu li khurijan nas min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane min adh-dhulumati daga duffai ila an-nur zuwa ga haske kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratal azizil hamid Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka wana littafi ne da muka saukar maka litukhrija an-nas domin ka fitar da mutane min adh-dhulumati ila an-nur daga duffai zuwa ga haske bi'izni rabbihim da iznin ubangijin su ila siratal azizil hamid زوا تفركين شايبو العزيز ما غغربادو الحميد شايبو هكذا كما يرد الله كيتوا هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم الله شي شيني wanda yake saukar wa da bawansa ayatin bayinat ayoyi bayyananu sune abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa na ayoyin alqur'ani waɗanda suke masu bayanai fitattu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yayi wannan ne dan ya fitar da ku daga cikin duffai zuwa ga haske wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim lalle Allah mai tausayi ne da gare ku mai jin kai hakanan kamar yanda Allah yake cewa rasulan yatlu alaikum ayati Allahi mubayyinati li yukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya aiko da manzo يتلو عليكم آيات الله مبينات لنا كانت تامك آيو إن الله بيّننو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka nagari min adh-dhulumati ila an-nur daga duffai zuwa ga haske. Saboda haka waɗannan ayoyi duka suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da abin da ya bashi na alqur'ani da ayoyin da zai saukar masa. Hikimar wannan aiki shine fitar da mutane min adh-dhulumati daga duffai. Duffai anan ana nufin duhun kafirci da duhun shirka da duhun bata da duhun saban Allah da duhun jahilci. Anan duhun bid'o'i ya shiga ciki da duhun munafici da duhun riya. Dukkan wani abu da ya kauce wa hanyar Allah duhu ne. Sauraka kafirci, shirka, munafici, riya, saban Allah, jahilci, wauta, dukkan waɗannan duffai ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi da shiriya domin ya fitar da mutane daga irin waɗannan duffai. Haske kuma ana nufin haske na imani, ana nufin haske na shiriya, ana nufin haske na sanin Allah da sanin sunayensa da ayyukansa da sifofinsa madaukaka da sanin hukunce-hukuncensa da yi masa da'a da yi masa da ambatansa da kyawawan ɗabi'u. Dukkan waɗannan su ne hasken da ake nufi. Dukkan wani abin da zai kusantar da bawa zuwa ga mahaliccinsa haske ne. Saboda haka za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ɗayanta maganar haske a nan, amma kuma ya yawaita maganar duhu. Aka ce an-nur min adh-dhulumati daga duffai, jam'in duhu, sannan ila an-nur zuwa ga haske, sai ya zama duffai ba ɗaya ba, haske kuma sai aka ɗayanta shi. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman, lalle wannan shine tafarki na kuma amike yake tar to tar. Fattabi'uhu, dan haka ku bi shi. Wala tattabi'u as-subula, kar ku bi wasu hanyoyi. Sai aka ɗayanta hanyar Allah, aka ce sirati, hanyata. Saboda hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hanya ɗaya ce, totar, ita ce hanyar da ta bi ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama. Dukkan wata hanyar da ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, to ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba, ba za ta kai ka zuwa ga aljanna ba, ba za ta kai ka zuwa ga ni'imar Allah ba. Saboda haka sai aka ɗayanta hanyar, don ka fahimci hanyar Allah ɗaya ce, ba hanyoyi ba ne. Cewa anna hadha sirati mustaqiman. Amma hanyoyin shaidan suna da yawa, saboda shaidanin na da yawa, kowa da irin salansa da kuma irin abin da yake son ya ja mutanensa zuwa gare shi. Suke wala tattabi'us subula, kada ku bi hanyoyi. Saboda kowace hanya akwai shaidaninta da yake kokarin ya ga ya ja jama'a sun bi wannan hanya tare da shi. Saboda haka yadda Allah ya ɗayanta haske ya yawaita duhu, hakanan anan ma ya ɗayanta hanyarsa ya yawaita hanyoyin shaidan. Wasu daga cikin malamai suna cewa an ambaci duffai da yawa, amma haske aka ce guda ɗaya, an-nur, da anna nura ya ta'adda. Saboda shi haske abu ne wanda yake saman me, don haka in ya samu ko ina za ka ga ya bazu. Haske ɗaya yana bazuwa saɓanin duhu, shi duhu la ya ta'adda, baya bazuwa kamar yadda haske yake bazuwa. Saboda haka shi haske guda ɗaya sai mamaye zukata da yawa, amma duhu ba shi da iba ya iya wannan. Wasu al-Qasimi, al-Jamaluddin al-Qasimi yake cewa ifradun nuri liwahdati al-haq, an kadaita wato haske saboda gaskiya guda ɗaya ce, saboda gaskiya guda ɗaya ce, ba a samun gaskiya wanda suka sha bamban da juna da yawa. Duk abin da yake gaskiya to zaka ga abu ɗaya ne. Kama anna adh-dhulumat kama jumi'a adh-dhulumat, yace an ambaci duffai a jam'i, yace li ta'addudi fununi adh-dhalal, saboda hanyoyin bata daban-daban ne. Wasu batan su ta hanyar kafirci ne da shirka, wasu batan su ta hanyar bid'a ce, wasu batan su ta hanyar miyagun ayyuka na saban Allah. Kowa da irin yadda batan sa yake. Wani batan sai ya fito masa ta hanyar ilimi, Allah ya bashi ilimi amma ya watsi da ilimin ya bace ta haka. wani ya bacci ta hanyar sarauta neman mulki, wani ya bacci ta hanyar neman dukiya, wani sha'awa, kowa da irin hanyar da yake bi ya bacci. To shi yasa aka ambaci duhu da yawa. Fa farraqa bihi wani yana komawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa farraqa bihi ay bin Nabi sallallahu alaihi wasallama bain al-haqq wal batil. Ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, ya bambance masu gaskiya ya bambance masu ƙarya. Lokacin kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama, Larabawa a cikin jaziratul Arab, tsibirin Larabawa, suna rayuwa akan addinin shirka, addinin bautar gumaka, addinin rashin sanin mutunci, addinin zalunci, dara da cin amana da rashin gaskiya da rashin sada zumunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da addinin da yake kiransu zuwa kadaita Allah subhanahu wataala, zuwa ga sada, wato alaka tsakanin bawa da ubangijinsa ta hanyar yin ibadu, zuwa ga kyautata alaka da zamantakewa tsakanin juna, da gaskiya da amana, da gujewa ƙarya da zalunci. Wanda wannan shi ne abinda Ja'far ibn Abi Talib ya faɗa gaban Najashi, lokacin da ya tambaye shi abinda Annabi ya zo musu da shi. Ya ce ya zo ya sami muna bautar gumaka, ya kira mu zuwa kadaita Allah da yin watsi da gumaka da shirka, kira mu zuwa ga sallah da zakka da sada zumunci, da sada abin nan sada zumunci da gaskiya. To wannan shine abin da Annabi ya zo da shi. Sauraka wasu suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadda da abin da ya zo da shi, wasu kuma suka tibire, suka dage, suka ce ba za su bar abin da suka samu iyaye da kakanni a kai ba. Saboda al'ummar Laraba ta rabu gida biyu, wasu suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ɗan tsirari kuma masu rauni, mafiya yawa majority da manyan gari kuma ba sa tare da shi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Shi yasa kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir, wanda mala'iku biyu suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci, to a cikin wannan misalin da suka yi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam misalin mutum ne ya gina gida, ya tanadi abinci kala-kala, kabaki iri-iri na abinci, ya samu wanda zai aika shi ya je ya yi shela cikin mutane don ya gayyato su zo su shigo gidan nan su ci abinci. Shi to wanda ya ansa kiran wannan mai gayyata zai samu shigowa cikin gidan ya ci abincin, wanda kuma bai ansa ba shikenan ya haramta wa kansa wannan abinci. Shi to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, wanda ya ansa kiran sai shiga aljanna, wanda bai ansa kiransa ba kuma ya tafi wuta. Ya ce wa Muhammadun farqun bainan al-haqqi wal batil, ko farqun bainan nas, ce wa Muhammadun farqun bainan nas, Annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa ne tsakanin mutane. Shi yasa cikin da'awar da suke yi na yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ya zo ya rarraba kawunansu, ya raba tsakanin uwa da uba da ɗansa, ko iyaye da ɗayansu, ya raba tsakanin mata da mazansu, ya raba ‘yan uwa da danginsu. To ya raba su ne akan gaskiya, kuma daman dole inda wani zai bi gaskiya wani ya bujure mata, dole su rabu, ba za su taɓa zama tare ba. To shi yasa ake cewa wa Muhammadun farqun bainan nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rabe tsakanin mutane, ya ce fariqan fil jannati wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta. To shine anan yace fa farraqa bihi bain al haqqi wal batil wal huda wad dalal, da shiriya da bata, wal rashadi wal ghay, da abin da yake rashad, ar-rashad shine kai ilimi kai aiki da shi, shine sani al ilm wal amal bihi, shine ar-rashad ar-rushd. Al-ghay kuma ka sani ka taki sani, to Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wanke shi daga duka biyu, ce ma dalla sahibukum wa ma ghawa, ma dalla yani ma jahila, Annabi zama jahili ba wanda yake aiki da ka ba tare da ilimi ba, shine ad-dalal, mutum ya riƙa yin abu da ka da molan ka cikin duhu ba tare da ya san hukuncin Allah ba, wanda shi ake kira ad-dalal. Sai Allah ya kore wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan, ce ma dalla, Annabi bai bace ba abinda duk yake yi da ilimi yake yin sa. Wa ma ghawa, sai aka koyi masa al-ghayyu, al-ghayyu anan shine abin tarkul tarkul amali bil ilm mutun ya ilimi ya take ilimin sa bai halaka ba halakakke shi anan shine wanda ya san ilimi kuma ya take shi kamar yadda Allah ce watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin kaga anan Allah subhanahu wataala yana bada labarin malami ne wanda Allah ya bashi ilimi atainahu ayatina mun bashi ayoyinmu ma'ana Allah ya bashi ilimin at-taura ya san abinda Allah ya saukarwa annabi Musa alaihi salam da annabawan da suka gabace shi duk ya karanta duk ya sani fansalakha minha amma sai zari jikinsa ya zama jikinsa daga wannan ayoyin ya cire kansa daga aiki da abinda ya karanta fa atba'ahu shaytan shi shaydan ya biyo shi shima sai zama cikin mabiyan shaydan shaydan ma ya koma shi yake rakiya fa kana min al-ghawin dan haka sai ya zama cikin halaka ko kaga sai aka yi amfani da al-ghaw al-ghay saboda misawar ya san abin ya baci ya bace ya bi wata hanya daban kaga ubangiji subhanahu wataala da ya maganar mawaka cewa shu'ara'u sai ce tabi'uhum al-ghawun me yasa kace al-ghawun saboda galibi abinda mawaka suke faɗa yawa mutane da hankalinsu da tunaninsu sun san ƙarya ne zai zo gabanka yana fadar wasu abubuwa na gwarzanta ka da zuga ka da baka wasu sifofi da kai ka san ba haka ba ne amma duk da haka sai ka daka ta tashi ka tashi kai masa liki kai masa kyauta ta bajinta ka bashi mota ka bashi kuɗi ka bashi abin nan kaga ai wannan batar ba wai na jahilci ba ne ba wai don baka san me yake faɗa ba sai ya sa ka ce tabi'uhumul ghawun haka duk wanda suke bin su sun san suwa suke bi ba wai ba su san me suke bi ba to sai aka yi amfani da al-ghawun to duk waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da su kuma ya rarrabe tsakanin wannan da wannan was-sidq wal-kadhib da gaskiya da kuma ƙarya rarrabe abin da yake gaskiya ne tabbatacce ne akwai kuma abin da yake ƙarya ne ba gaskiya ba wal-ilmi wal-jahl annabi ya zo da abin da ya rarrabe tsakanin ilimi da kuma jahilci ilimi abinda zai sanar da kai Allah subhanahu wataala ka san haƙƙin Allah da girmansa ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san ayoyinsa ka san manzanninsa da littattafansa da abinda yake buƙata daga wajenka a matsayinka ɗan adam ka san buƙatar da ta sa wato ka san manufar da ta sa aka halicce ka a bayan ƙasa me yasa ka zo duniya wannan shine ilimin farko da ɗan adam yake buƙatar sani kuma shine ilimi na ƙarshe dukkan wani ilimi sai dai hidimta ma wannan duk wani ilimin da ba zai hidimta ma wannan ba to ilimin banza ne ilimin da ba zai kai ka ka san Allah ba zai ƙara maka tsoron Allah ba to wannan ba ilimi bane ce ilimi shine wanda zai saka ka san Allah shi yasa da Allah ce iqra sai ce bismi rabbika alladhi khalaq saboda duk karatu da zaka yi to yanzu akwai Allah a cikin sa zai sada ka da Allah zai hada ka da ubangiji zai ƙara maka tsoron Allah ko ma wani irin karatu ne kake yi to yanzu to akwai wani abu na tintintini cikin hikimar Allah da girmansa a cikin wannan karatu ko ba zai sa ka manta da manufar da ta sa Allah yake a bayan ƙasa ba al-jahl shine rashin sanin Allah rashin sanin ya ake bautar Allah waye Allah waye manzon Allah menene abinda aka halicce ka domin sa duk mutumin da ya jahilci wannan jahili ne duk wanda bai san waye Allah ba bai san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san abin da yasa Allah ya halicce shi dan shi ba to wannan ko me ya sani jahili ne a mizanin shari'ar Allah jahili ne sai ran da ya san waɗannan abubuwa in kuma ya san waɗannan abubuwa to wannan shine mai ilimi wal ma'ruf wal munkar da al ma'ruf shine abinda dukkan wasu masu hankali suka hadu akan kensa cewa abu ne mai kyau ta'arafa alaihi an-nas al-uqala dukkan al'umma da Allah subhanahu wataala yayi zaka samu cewa sun yi tarayya a cikin wasu abubuwa wanda dukkan wani mai hankali a cikin wannan al'ummar ya yarda gaskiya ne kuma babu bambanci tsakanin al'ummar yanzu da ta da wadda za ta zo gaba duk sun yi tarayya duk masu hankalin su sun yi tarayya a cikin in kyautata waɗannan abun babu wani da aka taɓa yi ya kushe gaskiya ya ce gaskiya abu ne mara kyau ko ya kushe riƙe amana ko ya kushe cika alkawari ko kushe ihsani kyautata ma wani ko adalci dukkan waɗannan abubuwa ne da dukkan al'uqala masu hankali sun yi tarayya a kansa wannan wani abu ne da mutane duk kowa da kowa zai iya sanin sa ko da ba a saukar da ba aiko da annabawa ba a saukar da litafai ba mutane sun san wannan duk da cewa ba su san tafasil din abubuwan ba wataƙila ya zanto akwai wasu abubuwa a ƙasa waɗanda za su iya kauce ma waɗannan abubuwa ba su sani ba to wannan annabawa sai suke bayaninsu da abin da ya shafi gaibu wannan duk mutane ba za su sani ba da abin da ya shafi bauta bautar Allah wannan duk mutum ba zai san shi da tunaninsa ba amma duk mutumin da ya ga wani kakkarfa ya kama wani kankani marar ƙarfi ya buge shi ya matse shi ya kwaci abin hannunsa to kowane irin addini yake kowace irin al'umma ya fito daga ciki zai san cewa wannan abin da aka yi ba mai kyau bane zuciyarsa za ta gaya masa baya buƙatar sai an ja masa aya da ta ce wannan abin da aka yi zalunci saboda hankalin da Allah ya bashi ya isa ya riski wannan da shi ya riski saboda haka akwai abin da hankali zai iya ganewa shi ne abin da malami suke cewa at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyaini at-tahsin wa at-taqbih al-aqli hankali ya gane abu kaza mai kyau ne hankali ya gane abu kaza mara kyau ne to akwai abubuwa min haythul jumla a tattari a dunkule da hankali zai kai gare su zai iya fahimta su ba su buƙatar sai aiko annabawa kafin mutum ya kai ga gane wannan amma tafasil din abubuwa wato bayanin su kuma keke da keke daki daki to wannan yana buƙatar kuma wahayi shi yasa annabawa suka zo domin su sanar da mutane hakikanin abinda yake kaiwa ga wannan haka nan al-munkar abu mara kyau abu mara kyau shi ma hankali akwai abubuwa da dukkan masu hankali sun yi tarayya akan sanin ba su da kyau duk wani abu wanda yake ya shafi zalunci ta'addanci ƙarya cin amana ƙarya alkawari dukkan wasu masu hankali sun san wannan abu ba da kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara bayanin waɗannan abubuwa ya ƙara fito da bayanin al-ma'ruf dalla da al-munkar dalla dalla wa tariqi awliya illahi su'ada wa a'da illahi al-ashqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hanyoyin wato masoya Allah as-su'ada wanda su ne za su shiga aljanna wanda su ne za su shiga aljanna wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk alladhina sa'idu shine wadanda za su shiga aljanna su dawama a cikin ta har abada a'da illahi al-ashqiya makiya Allah su ne kuma wadanda za su shiga ruta amma alladhina shaqu fa amma alladhina shaqu fa fil nari khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha Allah inna rabbaka fa'alu lima yurid saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da abinda ya bambance hanyar waliyan Allah na gaskiya wanda su ne yan aljanna da kuma hanyar waliyan Allah na ƙarya wanda su ne maƙiya Allah wanda su ne yan wuta wa bayyana ma alaihi an-nasu min al-ikhtilaf annabi ya yi bayanin abinda mutane suke kansa na sassabani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya ta karkasu akwai waɗanda suke bin abinda suke cewa addinin annabi Musa ne alaihi salam su ne yahudawa akwai waɗanda suke bin abinda suke cewa shine addinin annabi Isa alaihi salam a tsakaninsu ba ga miciji sannan kuma a cikin kowane addini cikin waɗannan addinan biyu su ba sun karkasu yahudawa sun karkasu su ma kuma nasara sun karkasu ƙungiya-ƙungiya kowace ƙungiya tana da abar abinda take kai shine gaskiya gefe guda kuma can ga wasu can masu bautar rana da wata masu bautar wuta da masu cewa akwai allan haske da allan duhu masu farisawa ce akwai ilahul zulma da ilahul nur allan haske shine na alkhairi allan duhu kuma shine na sharri a can kuma gefe guda akwai mushrikai su kuma waɗanda su kuma suke bautar gumaka sannan kuma akwai majusai masu bautar wuta akwai masu bauta wuta to duk dai an karkasu kowa yana ganin abin da yake yi shine daidai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana wannan sabanin da suke kai ya bayyana abin da yake gaskiya ne da abin da kuma yake ba gaskiya ba wa kadhalika annabiyuna qablahu haka nan annaba wanda suka gabace su ma da haka suka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ya saba abin da annaba suka gabata da suka gabata suka zo da shi ba kul ma kuntu bid'a min ar-rusul ce ka ce ba ni ne farau a cikin manzanni ba kaka abinda manzannin farko suka zo da shi shine shine ni ma abinda na zo da shi kenan to shine anan Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan ayoyi domin ya karfafi wannan batu nashi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi da abinda ya zo da shi yayi bayani dalla dalla daki daki ya fayyace komai da ya danganci gaskiya da wanda ya danganci ƙarya ya fayyace sabanin mutane inda gaskiyar take da kuma abin da yake ba gaskiya ba sai ka fadar Allah kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan baynahum fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi iznihi الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله كان الناس امه واحده متاني دا سن زنتو الامه دايا فبعث الله النبيين سي الله يا ايكو النباوه مبشرين سنا ماسو البشر ومنذرين سنا ماسو غرغدي وانزل معهم الكتاب يا سوكد لتتفاي تاره دسو بالحق لا غسكيا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لن يوا متاني حكمي ko dan siwo mutane hukunci cikin abin da suka yi sabani akan sa wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinat ba wasu ne kuma suka sabawa a cikin sa ba sai waɗannan da aka riga aka ba su shi bayan kuma hujjoji bayyanannu sun zo musu baghyan bainahum saboda hasada tsakanin su fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani lima ikhtalafu fihi ga abinda suka yi sabani akan sa min alhaq la gaskiya bi iznihi bi izninsa wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan kana nasu ummatan wahida kamar yadda mun yi tafsirin ta a cikin suratul baqara malamai sun yi sabani wajen tantance ma'anar aya amma dai magana sahihiya ta wajen tafsirin ta ana cikalan nasu ummatan wahida al'umma mutane duk sun zanto al'umma ɗaya ne ma'ana sun kasance akan addini guda ɗaya sun kasance akan addini guda ɗaya shine addinin bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai wanda shine asali a bayan ƙasa abin da yake asali a bayan ƙasa tare da ɗan adam shine tauhidi ba kamar yadda wasu manazarta tarihin addinai wanda ba musulmi ba a rubuce-rubucensu suke nuna cewa cigaban addini daga shirka zuwa kadaita Allah ne da yake da cigaban dan adam dangane da ilimin rayuwa ilimin duniya an san cewa ilimin duniya a baya can dan adam yana cikin wata rayuwa mai mawuyaciya daga baya yake ta gano wasu abubuwa wanda suke inganta rayuwarsa har ya kai matakin da yanzu yake kai an ga in aka koma baya za a ga rayuwa ce bidaiya al'asr al-hajari abin nan da suke ta stone age lokacin da dan adam yake cikin duwatsu yana sassaka dutse ya shiga ciki baya da sitarar sawa yana rayuwa da dabbobi a daji bai da wani yare da yake iya magana da shi sai dai kwatance kamar dabba a haka yana dan samun cigaba yana samun cigaba har ya kai kwalwar sa ta ƙara budewa yana ƙara gano wasu abubuwa da ke gefensa ya taba wannan da wannan sai ga ya bashi wata natija shikenan sai ya gane ashe kaza da kaza yana bayar da kaza sai ya ƙara gaba haka haka har ya zo wannan zamanin da muke ciki zamanin da kuke ganin wutar lantarki ta riga ta nan ko'ina ne suka ce to wai shi ma haka addini yake a can ɗan adam yana rayuwa bai san wani abu da addini ba amma dai a zuciyarsa ya da jin cewa akwai dole akwai wani abu supernatural power akwai wani abu da dole yana yafi karfinsa kuma yana buƙatar shi ma ya taimaka masa saboda haka ya shiga lalube wasu su ce rana ce wasu su ce wata ne wasu su ce dodanni ne wasu su ce ruwa ne wasu itace wasu dabbobi da suka ga suna da ƙarfi a cikin dabbobin daji haka dai ya da wai talalibe har ya kai ga gane cewa akwai wani ar-rabbul a'la cewa akwai wani ubangiji wanda duk ba waɗannan ba shine ar-rabbul a'la to kaga mu musulmi abun wannan duk tatsuniya ce shaci baɗi ne turawa duk suna rubuta wannan su Spencer su Taylor su waye duk sun rubuta waɗannan abubuwa su Durkheim amma ga waɗanda suke musulmi waɗanda suka san tarihin addinai addinin musulunci sun san cewa wannan ya saba wa abinda Allah ya sanar da mu shi alqur'ani cewa Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam shi da abin nan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa saboda Allah ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da annabi Adam da tauhidin sai saukar da shi ba mushrike so ba saboda kuma ya saukar masa da shari'a ce ga shari'a ta nan saboda annabi Adam alaihi salam duk ƴaƴan da suka haifa da Hawwa'u sun tashi ne da tarbiya irin ta su ta addini da tauhidi da kadaita Allah saboda ba shirka ce farko ba tauhidi shine farko da tauhidi dan adam ya fara zuwa duniya saboda haka haka aka yi ta tafiya shine abinda yazo a cikin magana Ibn Abbas da Ubay ibn Ka'ab da Mujahid cikin tabi'ai da Qatada da Jabir ibn Zaid Abu Sha'sa duk waɗannan abinda suka faɗa shine mutane tun daga tsakanin annabi Adam zuwa annabi Nuhu alaihi salam asharat qurun ne an yi karni goma to an yi karni goma to wannan karni goma din da aka yi gaba ɗayan sa duk akan tauhidi suke ba a samu karkacewa da kan tauhidi ba sai da kan annabi mutane annabi Nuhu alaihi salam haka shine farkon wanda aka fara aikowa da zimmar zai gyara mutane daga shirka zuwa ga tauhidi amma annabawan da suka gabace shi dukkaninsu kamar ana cewa annabi Idris ya gabace shi annabi Shis ya gabace annabi Nuhu duk waɗannan ba su zo da maganar canza mutane gyara musu tauhidi ko abin nan ba sai dai watakila wasu abubuwa da za a karkace musu a manta su ko a jahilce su zo domin a gyara su haka wannan ita ce maganar da mu musulmi muka sani al-Bazzar da ibnu Jarir al-Tabari da ibnu Abi Hatim da al-Hakim an-Naisaburi da wasu daga cikin malaman sunna sun ruwaito da kyakkyawar salsala ko da ingantacciyar salsala daga Ikrima Maula Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kana baina Nuhin wa Adama asharatu qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq wato tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam akwai karni goma dukkaninsu suna kan shari'a ta gaskiya fakhtalafu sai suka sassaba yayin da shirka ta shigo wasu suka karbi shirka wasu kuma suka tsaya akan addininsu na gaskiya sai aka samu sabani fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa masu albishir ko masu gargadi kaga kenan kana an-nasu ummatan wahidatan فاختلفوا اكوي فاختلفوا قد سي suka saba fab'atha Allahu an-nabiyina saboda shi aiko annabawan dan ai maganin sabanin ne ba wai shi aiko annabawan ne ya haifar da sabanin ba haka nan Abu Ya'la a cikin al-Musnad da at-Tabarani al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da riwaya daga Hammam ibn Yahya daga Qatada daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace kana an-nasu ummatan wahidatan qala ala al-islam kulluhum ce mutane sun kasance al'umma da yace dukkaninsu akan musulunci akwai qira'ar Abdullahi dan Mas'ud yace qira'a ce ba mutawatira ba كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين وانا قراءة مفسرة قراءة تكي تفسير آية ما با قراءة متواترة لأكي قراءة القرآن اللي اتبع أتكي كاقا كلمة فاختلفوا تانون تشوادا كان أبو ديسكي كان أبو ديسكي شين توهيدي وانا البزار ابن جرير ابن أبي حاتم لحاكم سرويتور قراءة عبد الله بن أباس هكذا أبو جعفر الرازي ya ruwaito daga Abu Aliya shi kuma daga Ubay ibn Ka'ab shi kuma Ubay ibn Ka'ab yana karanta wannan ayar cewa kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu shi ma kamar qira'ar Abdullahi dan Mas'ud haka nan Qatada ibn Da'amah as-Sadusi tabi'i shi ma yana cewa kanu 'ala al-huda jami'an fakhtalafu sun kasance dukkaninsu akan shari'a sai suka sassaba فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سأل الله يكو أنباوا سنا ما سأل بشر سنا ما سقر قدي فكان أول نبي بعث نوحا سيزم فرقم النبي دا أكا أيكو شين نوح تو هكا ناكا رويتو إلو ونن دقا مجاهد ابن جبر بماجر عبد الله لن أباس wanda shine abinda Ibn al-Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Igathatul Lahfan mujalladi na biyu shafi 204 kuma ayar da take cikin suratu Yunus ta karfafu wannan ayar da take cikin su ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi ikhtalifun kaga wannan aya ta fito da karar cewa da can al'umma daya ce suka yi sabani al'umma daya ce ai akan tauhidi suka yi sabani yayin da wasu suka kama shirka suka koma shirka to ma kana nasu illa ummatan wahida mutane bas zamo ba sai al'umma daya fakhtalafu sai suka sassaba walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi ikhtalifun badan kalmar da ta riga ta gabata ta ubangijinka ba na cewa ba a za a yi hisabi tun anan duniya ba to da tun anan duniya an gama musu hisabi game da abin da suke yin sabani akan sa Allah ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin Allah yake annabawa suna masu albishir suna masu gargadi annabawa da ake nufi annabiyuna anan ana nufin al-mursali ana nufin manzanni saboda a can gaba yace wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wannan yake nuna cewa manzanni ake nufi annabi annabi kalmar annabi an samu ta da kalmar annaba'u annaba'u tana nufin wani babban labari mai dauke da abin mamaki amma yatasa'alu ani an-naba'i al-'azim saboda ka annaba shine labari wanda yake babba annabawa ana ba su labari Allah yana aiko da mala'ika Jibril yana kawo musu labari kaga labarin da yake kawo musu babba ne su ma kuma suna ba da labari labarin da suke bayarwa ba labarai irin na abin nan ba na magana jari a'a suna baka labari ne na wahayi suna baka labarin Allah da ikonsa da hukuncensa da ni'imarsa da azabarsa kaga labari ne mai girma saboda haka suka cancanci a kirawo su annaba sauraka annabiyu abin nan ne mukhbir ne ko mukhbar ne zai ba da labari kuma za a ba shi labari an aka ce annabi abin da ake nufi da annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa wahayi da abin da zai aikata kuma ya umarni mu'mini su aikata man auha Allahu ilayhi bi amrin wa nahyin yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minin wanda Allah ya aiko shi da umarni da hani bima yaf'aluhu wa ya'muruhu wa ya'muru bihi al-mu'minin wannan shine annabi manzo kuma shine man auha Allahu ilayhi wa arsalahu ila man khalafa amra Allah li yuballigha risalata Allah wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa wahayi ya aike shi zuwa ga mutanen da suka saba wa al'ummarnin Allah dan isar da sakon Allah saboda haka bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ubarninsa da haninsa dan ya sanar da mu'minai mu'minai al'ummar mu'minai da yake cikin su wanda shine annabi ya umarce su ya hana su amma ba an aika shi ne zuwa ga kafirai ba shi annabi a cikin mu'mini ake samun shi a cikin wanda suka yi imani da Allah ake samun annabi inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu saboda Allah yake cewa ya saukar da at-taura at-taura ita ce littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam annabawan banu isra'ila su yi hukunci da shi ga sauran waɗanda suka ce yahudawa ne saboda kaga su annabawa suna hukunci ne da abin da Allah subhanahu wataala ya musu wahayi amma a cikin mu'mini ba zuwa ga kafirai ba amma shi manzo shine wanda Allah subhanahu wataala yake aika shi zuwa ga al'umma da ta kafirta ko al'ummarsa ko wata al'umma daban ko al'ummarsa wanda yake cikin su shine yawancin aikin Allah yana aiko annabawa ne zuwa ga mutanansa ko ya aika su zuwa wata al'umma wanda ba mutanansa kamar Nabi Lut alaihi salam an aika shi zuwa mutanen Sodom da cewa shi daga Iraki yake to wannan shine bambancin su baya daga cikin sharadin manzo sai ya zo da wata sabuwar risala zai iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da sakon manzannin da suka gabace shi yawa daga cikin manzannin banu Isra'il suna aiki ne da abin da manzannin da suka gabace suka zo da shi annabi Yusuf yana aiki ne da shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam haka nan abin nan mahaifinsa annabi Yaqub shi wani aiki da abinda annabi Ibrahim yake kai tabatu millata abai saboda kaga yana kan abinda abin nan abinda iyayensa suke kai annabi Sulaiman annabi Dawud duk sun yi hukunci da at-Taura at-Taura ita shine littafin da suka rawa mutanen su hukunci da shi duk da gashi suna da cikin manzanni cikin banu Isra'ila su ba manzanni ne saboda haka baya daga cikin sharadin manzo sai ya zo da wata risala sai ya zo da wani sako sabo sannan zai zama manzo to anan Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina yana nufin annabawa manzanni mubashirin wa munzirin suna masu albishir kuma suna gargadi wannan shine mafi girman manufar aiko annabawa mafi muhimmancin abinda wato manufar da ta sa Allah ya aiko annabawa shine albishir da gargadi albishir shine a basu labari su bada labarin aljanna da sakamako mai kyau ga wanda ya bi Allah gargadi kuma su fadi narko da azaba ga wanda ya bijirewa Allah wanda ya bi hanyar su to yana ya bi wannan wato albishir da gargadi ya gaske kyakkyawan sakamako wanda ya bijire kuma ya ga mummunan sakamako saboda wannan al-nizara wal-bishara wal-nizara albishir da gargadi sune mafi sune kashin bayan hikimar aiko da annabawa kamar Allah ya ce man rusulul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa man rusulul mursalina ba ma aiko da wasu manzanni illa mubashirina wa munzirin sai dan su zama masu albishir kuma su zama masu gargadi zoraka aiko annabawa wannan ita ce babbar hikimar aiko su su zanto masu gargadi albishara bishara tana kasancewa ga wanda ya bi Allah subhanahu wataala wanda za a gaya masa sakamakon biyayyar nan tashi irin ta goma shin da yake jiransa a ranar gobe kiyama da arzikin da Allah zai huwace masa da karfin da Allah zai bashi a jikinsa da zuciyarsa da rayuwa mai kyau mafi girman sakamakon da kuma za su yi masa bishara da shi shine aljanna babban rabo da zai samu wurin Allah subhanahu wataala wa ridwanu minallahi akbar mafi girmansa kuma shine samun yardar Allah subhanahu wataala wanda ce kololuwar bishara sannan annizara gargadi kuma shine ga wanda ya saba wa Allah ya bijire masa ya kangare wa ubarnin annabawan Allah da manzanninsa ga ya masa mummunan sakamakon da yake jiransa na wannan saban da yake yi wanda Allah zai haramta masa samun arziki mai amfani a duniya da kuma hada shi da rauni na zuciya da wulakanci da kuncin rayuwa mafi kuma tsanani shine hushin Allah da yake jiransa da azabar Allah sai cewa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi tare da su da gaskiya abinda ake nufi da alkitab anan ana nufin alkutub ana nufin littattafai al anan ita ce suke kira al istighraqul jins tana nufin dukkanin abin nan tana nufin dukkanin littattafai kamar anan ana cewa annabawan da Allah ya aiko ya saukar wa kowannen su littafi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi an saukar ma wasu ba duka ba saboda haka wa anzala ma'ahum ay ma'a ba'dihim cewa sashin su ake nufi tunda akwai wanda ba a saukar musu ba amma wannan ya saba zahirin alqur'ani yana nuna cewa an saukar musu ne ba sashin su ba saboda haka ba zai koru ba cewa Allah ya saukar wa kowane annabi da littafinsa ko da kuwa zai yi aiki da littafin annabin da ya gabata kamar annabi Dawud Allah ya bashi zabura amma kuma da haka yana aiki ne da shari'ar da littafin annabi Musa alayhi salam at-Taura to gashi kuma Allah ya ce aita yana dawo da zabura saboda zabura yawanci addu'o'i ne da munajati da tasbihi da zikiri a ciki amma hukunce na rayuwa shi kuma suna cikin at-Taura a'a ba fa zabura ta kasuwar kurmi ba ka je a cikin Bible akwai littafin zaburar amma dai kun san an yi cakuɗe-cakuɗe da kirkire-kirkire da kare-kare saboda haka akwai wani abu burbushin gaskiya a ciki akwai kuma abin da dan aka ce sun gurbata shi ba ana nufin duk abin da yake ci ƙarya bane akwai gaskiyar akwai ta a ciki amma kuma ta gauraye ta yadda ba kowa ne zai iya ganewa ba kuma alkur'ani da ya zo duk ya shafe ya shafe wannan wa muhaiminan alaihi da annabi baka gaba daya ya shafe su ko ko ka gane gaskiya ce ma zalla baka da bukatar ta na'am ka buga makaratu wani je yace zai fashin zabura Allah na ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan lace mun aiko da manzanninmu da gaskiya da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan mun saukar musu kitab shine littattafai da kuma ma'auni al kitab anan ana nufin al maktub an san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba duka littafai bane ya saukar da su a rubuce bane a taura التوراه ita ce Allah ya saukar da ita allinanta inni safaituka ala an-nas ya musa inni safaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum min shay wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay sauraka shi Allah ya rubuta masa at-taura aka bashi amma sauran wahayi ne ake aiko annabawa ko alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin sa aka yi masa amma kuma ana yin wahayin sa ana kiran shi alkitab ذلك الكتاب لا ريب فيه لو ان دس سن سوكا كافن القران ا ربوچي شي اما ك الله يكرن شي الكتاب الكتاب كتاب انزلناه اليك كتاب هكا اكي تكرن شي كتاب كتاب الكتاب انا نفي المكتوب ابين دا اكي ربوتا سودا ان سوكر دشي اكو مربوتا ود سكي بي سنا ربوتاوا اكو مربوتا وحي النبي يانا دا ماسو ربوتا وحي daga cikin su akwai muawiya dan abu sufyan as rubuta abin da aka saukar daga baya kuma aka tattara shi ya zama mushafin da muke karantawa a gaban mu to ubangiji subhanahu wataala ya san abin da zai karke gare shi cewa zai karke da zama littafi rubutacce shi yasa matun farko aka kira shi ma kitab ai daga cikin sunayensa alkitab ai cikin sunayensa da haka aka ce wa anzalna ma'ahumul kitaba ana nufin almaktub abin da ake rubutawa anan ana nufin shari'ar gaba daya ana nufin shari'a domin ita shari'ar anan Allah subhanahu wataala yana yin ishara ne zuwa ga cewa ya kamata ta zama a rubuce ya kamata kowace al'umma ta rubuta abinda take da shi na shari'a ta zamu ga al'ummun da suka gabata kamar yahudu da nasara duk suna rubuta abinda suka da shi na shari'a haka nan musulunci yanzu shi ma aka saukar da alqur'ani ake rubuta shi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma hadisi aka rika rubuta su tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka fara rubutawa haka na lokacin tabi'ai aka ci gaba har lokacin da aka zo aka tattara malamai suka zo suka yi nazari suka yi karatu suka fitar da hukunce-hukuncen su ma aka rubuta su na sunan littattafan shari'a da muke da su to ubangiji subhanahu wataala da yake kiran abinda ya saukar na shari'a da alkitab ishara ce zuwa ga cewa kowace al'umma ta kula da nan shari'ar da Allah ya saukar mata saboda al'umma musulmi su suka fi kowa cin wannan gajiya na kula da rubuta shari'ar su tun da farkon al'amari tun kafin tafiya ta yi tafiya shi yasa mahassada makiya suka ga yadda al'umma musulmi suka tsare shari'ar su suke so su yi musu hassada ko su gurɓata musu tunani sai su ce ai hadisan ma da kuke ta tutiya da su ba mu kuna gaba mu da hadisai ba ko ma naku sai bayan shekaru wajen sama da 200 sannan aka fara rubuta su ko bayan shekara 100 da wani abu sannan aka fara tunanin a rubuta bayan abubuwa da sun lalace sun jagwalwale sun rikice sannan aka yi tunanin a yi kai fargar jaji to wannan ba gaskiya bane ga duk wanda ya karanta tarihin sunna ya san cewa sunna an rubuta ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai daga cikin masu rubuta sunna akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai Abu Huraira yake cewa ashabbai ba wanda ya fi ni yawan hadisi in banda Abdullahi dan Amr domin shi yana rubutawa ni ba na rubutawa kaga wannan yana baka labarin cewa Abdullahi dan Amr yana rubutawa dan yana rubutawa ma har Qurayshawa suka so suka su dagula masa tunani suka ce kai komai mutumin kai yake faɗa sai ka rubuta kuma lokaci yana magana cikin fushi ko lokaci cikin fara'a ma'ana an san a ɗabi'a ta mutum wani lokacin ya fushi yakan faɗi wata magana da in ya fuce zai ce ba haka yake nufi ba ko kuma cikin fara'a ya wani abu na raha wanda ba gaskiya ba da gaskiya yake ba to sai suke cewa kai komai annabi ya faɗa kake rubuta kuma ka san akwai sanda zai fushi akwai kuma da yake cike da raha sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce kaga ka faɗi ko ka rubuta komai babu abin da yake fita daga bakin nan na sai gaskiya saboda tun a wannan lokacin yake ta rubuta abin da yake ji wanda ita ce yake kira as-sahifatu as-sadiqa wannan abin da ya rubuta ta yake kira to banda shi ma akwai kamar Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah ya rubuta duk hajjin annabi tun daga farko har ƙarshen ta kamar yadda take cikin sayyid muslim muslim ya kawo riwaya ta gaba daya to wannan mansak ne kamar yadda zahabi yake fada wato tun daga hutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Madina har dawowarsa ko ina yaje da abin da ya a gurin Jabir sai da ya fada ya rubuta shi yana rubuce ubada tabda sami shi ma yana da rubutaccen abu akwai abin nan din zakka abin nan nisabin zakka da abin da ake fitarwa daga zakkar dabbobi da ta hatsi da ta sauransu duk shi ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ake da wannan sayyidina Abubakar tura shi ga abin nan dinsa gwamnonin sa saboda akwai wadannan rubuce-rubuce da yawa haka na aka zo lokacin tabi'ai su ma aka yi tai akwai sahifat Hammam ibn Munabbih sahifatul A'raj sahifat Suhail an abihi an jaddihi sanan suhuf da yawa wadanda suna nan a cikin littafin hadisi saboda littafin hadisi ba wai kawai suka zo suka bude takarda kawai suka dau biro suka tarbuta abin da ya zo musu aka ba wani abu ne da mun akwai shi illa iyaka an yi shi tsilli-tsilli wannan ya yi nashi wancan ya yi nashi suka yi ta tattarawa suna yi musu babi-babi wannan shi ne ga wanda ya yi karatun abin amma da yake haukansa da hayaniyarsa komai ba sai ya faɗa zai cewa haka yake gaba yadda zai zo ga wannan ginin masallaci ne ta kawai haka aka zo wani yana wasan ƙasa dan taɓa nai shi kenan sai masallaci ya tashi bai san cewa wani abu ne da sai da aka biyo matakai tun daga yadda aka samu filin da zana filin da plan din filin da waye da injiniyoyi da waye kafin ya zama haka to haka kowane abu haka haka ilimin hadisi ba kawai shikenan ya miƙe ko kuma aka zura wa kowa ido yayi ta abin da ya ga dama kamar ba addinin al'umma ba to kaga wanda zai zo yana wannan magana cikin mutane ba jahili ba wanda zai sai kuma jahili dan uwansa ne zai saurare shi saboda kiran alkitab cewa anzala ma'ahumul kitab anan alkitab ana nufin almaktub kuma ana nufin rubuta shari'a domin Allah subhanahu wataala ya rubuta shari'a ya umarni mutane da su rubuta shari'a su domin a tsare wannan shari'ar kuma ya zanto waɗanda za su zo baya suna da abin da za su karanta kuma wannan ya kunshi dukkanin abin da ya ta kunsa na labarurrukan da suke tattare da gaskiya da umarni da hani wato hukunce wanda suke tattare da adalci duk abin da waɗannan littafai suka kunsa da Allah subhanahu wataala ya aiko duk abin da waɗannan littafai da Allah ya saukar suka kunsa gaskiya ne kuma abin da yake cikin su yana rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya da shi ne abinda Ibn Taymiyyah yake ƙarin ambata anan ba mu gama tafsirin ayat ba ga kuma lokaci yayi insha Allah a sati na gaba za mu ƙara sabin da muka ya rage abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada a kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh